Baki mai yanka wuya. Shin menene dalilin da yasa a yanzu ɗan arewacin Najeriya suka so ba goyen bayan fafutukar da wasu sassa a kudancin kasar suke yi na ballewa daga kasar?
Tura ce ta kai bango yasa har wasu suke tunanin cewa ma a raba kasar.
Jama'a assalamu alaikum. A can baya dai jama'ar arewacin Najeriya na kalubalantar duk wani yunkuri ko fafutuka ta raba kasar. Duk wanda cewa wasu bangarori a kudancin kasar sun dade suna fafutukar ballewa domin kafa nasu kasashe. Fafutukar da ta fi shahara dai ita ce ta 'yan kabilar Ibo, wadanda suka dade suna fafutukar kafa kasar Biafra tun a shekarun 1960. Duk da yake dai gwamnatin Najeriya a lokacin ta sami dakile wannan fafutukar biyo bayan yakin basasa. To amma kuma yanzu haka wasu kungiyoyi a yankin kudu maso gabashin Najeriya suna zafafa wannan fafutuka, musamman kungiyar nan ta fafutukar kafa kasar Biafra, wato IPOB. Ko baya ga wannan ma akwai wasu kungiyoyi a kudu maso yamma wadanda su kuma suke hankoron kafa kasar Oduduwa ta Yarbawa zalla. To sai dai sabanin lokacin da ya gabata, a yanzu 'yan arewa da dama ma sun fito karara suna nuna goyon bayan su ga fafutukar da wasu ke yi na raba Najeriya, musamman a wannan lokaci da kasar take fama da rashin lafiya na kalubalen tsaro a dukkan sassan kasar. Ko a makon da ya gabata, wata hadaddiyar kungiyoyin matan arewacin Najeriya sun gudanar da wata zanga-zanga, suna kira ga gwamnati da ta saurari bukatun masu neman ballewa, baya ga sauran kungiyoyi na dattawa da matasan arewa wadanda su ma suka nuna goyon bayan su ga masu son raba kasar. Nasura Ashir Sharif shine shugaban hadakar kungiyoyin matasan arewacin Najeriya.
Mun magana da wasu dukkanin sarakunan mu na arewacin Najeriya da manyan mutane, inda muka nuna musu hatsarin ci gaba da zama da kabilar Ibo a matsayin 'yan Najeriya. So abinda muka yanzu shine mun kai kukan inda yake da su ne suke da haƙƙin yin abin da ya kamata. Wato mun kai takardu ga majalisar ƙasa, inda muka nuna musu mahimmancin su dakatar da maganar wannan gyaran kundin tsarin mulki da suke yi na 1999, su mai da hankali wajen ceto ƙasar daga rugujewa. Sakamakon wannan kabila ta Ibo da suka ɗauki makami suke yakar gwamnatin Najeriya, suke yakar mutan Najeriya. Su mai da hankali wajen ƙirƙiro wani mafita daga kundin tsarin mulkin Najeriya, inda za a cire mutanen daga sannan a basu ƙasarsu, su tattara su koma can ƙasar su zauna, mutane su zauna lafiya. Shine abin da muka yi, su dakatar da wannan gyara da suke, domin ba za ka je kai gyara na kundin tsarin mulki da wanda shi bai ma yarda da ƙasar ba. Ai kaga tibka da warwara kenan, ko kitso da kwarkwata. Mafi alheri shine su ba sa san Najeriya, sun ce su ba 'yan Najeriya bane, kuma ba faɗa su kai ba daga aikin su. Sun ɗauki makami a 1967, sun yaƙi ƙasar nan tsawon wata 30 ana yaƙi da su, akan su sun balle sun yi ƙasar su. Suka kuma ɗaukar makami a 2017 ƙarƙashin wannan yaro Nnamdi Kanu, suka dinga kashe jami'an tsaro da wasu ƙabilu musamman mutanen arewa da ke yankin su. Yanzu a 2021 sun ɗauki makamai suna rugurguza duka wasu hukumomi na 'yan sanda, suna kashe jami'an soja da 'yan sanda da custom da immigration na ƙasa, suna kashe jami'an hukumar zaɓe, suna rugurguza hukumomin zaɓe a yankunan su, suna kuma kashe mu mutanen arewa mazauna wannan yankin su. Kaga kowa ya san wannan abu da gaske suke yin sa. To da abar ƙasa ta shiga yaƙi, ta ruguje cikin yaƙi, gara zauna a ƙirƙiro doka a cire su. Wannan shine alheri ga ƙasar nan, kuma shine muhimmin aikin da ya kamata su yi domin ƙasar ta zauna lafiya. Mu ba mu san yaƙi, kuma ba za mu shiga yaƙi ba. Kuma suka tafi, ba za mu yadda ƙasar Najeriya a ce za a zo a iya reviewing wannan abin ko dawo da su ba, ko kuwa wata mu'amala ta diplomasiya tsakaninmu da su. Daga nan zuwa shekara 20 ban yadda ƙasar mu ta wata mu'amala ta diplomasiya da su ba, da dai da visa ta shiga ƙasar ka samu ba maso da su. So da haka zai su yi ƙasar su, su ban mu ƙasar mu, su zauna lafiya, mu zauna lafiya, abinda mu muke so kenan.
To sai dai fa ba dukkan 'yan yankin na kudu maso gabas ko kuma 'yan kabilar Ibo ne yake goyon bayan fafutukar ballewa ba. inji tsohon gwamnatin jihar Imo kuma dan majalisar dattawan Najeriya mai wakiltar jihar yanzu haka Rochas Okorocha.
Wannan kuma ai ta zuba kaman maganar yara. Ba zai yi ba. A kaina ina da tsaso. Yanzu misali ga ce Rochas yanzu. Ga yara na a Rochas Foundation da suke Kano, Sokoto, Bauchi, Yola, Zaria da kuma Jos. Ina da yara yanzu sun kai wuce 15,000. Yawancin su yara Hausawa da Fulani. Da suka ce arama a samu farkawa ina san kirsu ka ce doki passport zuwa Kano ala yi soka ba zai yiwu ba ko da muna so kasar na ta zuwa na damuwa mu na kasar na akwai talauci gaskiya duk tambayoyin da ka yi mun ko daga nan zuwa gobe har zuwa gata jibi to masana mu kasar na mu akwai talauci to haka daina talauci da rashin adalci a kasar nan da yaudara na siyasa to kaga a samu zaman lafiya su da daya ne ka san wannan gunda kuna fara ba haka suka doke ta ba wallahi ba haka suka doke ta ba ibo dai ba haka suka doke wannan magana nan ba suna magana araba ko kuma magana a farka din na gobe kake ce ta araba din na shine har yanzu suna da kasuwanci a Sakano suna na Sokoto suna na Katsina ba ku tobe ba kuna magana araba eh na yiwa fara dai bai ta ba ko da ku bari magana nan siyasa za ka sa cikin duk mana magana
wasu ƴan siyasa arewacin Najeriya ma na ganin raba kasar ba shine mafita ba. Muktar Ishaq ya kasai wanda kuma shine kwamishinan ayyuka na musamman a jihar Kano na daga cikin masu wannan ra'ayin amma na tambaye shi shin ko me yasa a yanzu wasu ƴan arewa suke goyon bayan raba kasar
ta iyuwa tura ce ta kai bango yasa har wasu suke tunanin cewa ma a raba kasar amma duk mutumin da yake ma abocin hankali ya san abin da yake yi ko dan arewa ko dan kudu ba zai so a ce an raba Najeriya ba sabili da idan ka kalli yadda zamantakewar take da yadda mu'amalar take to ta yaya zaka raba kasar ka dauka ma za a zo a zauna ne akan tebur ayi magana ba magana ce ta ayyaki a kashe wani ba akwai mutane da suke ƴan kabilar kudu ko ba inyamuri ko bayarbe ko dan wani yare dai yazo ya tashi an haife shi a arewacin Najeriya ya girma a arewacin Najeriya yayi gida a arewacin Najeriya yayi karatu a arewacin Najeriya yana da sana'a a arewacin Najeriya yana da gida ko gidaje a arewacin Najeriya idan kace yau an raba kasar nan ina zashi haka malam Bahaushe ko ba Fulatani yayi karfi a kudancin kasar nan ya hayayyafa yayi arziki daidai ba shin gurgudan irin wannan Allah ya bashi an cudanya an riga an zama daya bai ma san kowa a arewacin Najeriya ba idan ka zo kace a raba kasar nan ina zashi to amma saboda abubuwan da suke faruwa saboda yara kanana musamman ƴan kabilar Ibo wa'anna suke ta karajin ko kuma tartar kasa cewa a raba Najeriya ko ta halin kaka har suna kashe-kashe ina san ba su da tarihi na abin da ya faru a lokacin yakin Biafra na farko da aka yi inda suna da tarihi da irin abubuwan da suka faru da an kace musu su zo ma yanzu a raba Najeriya ba za su yadda ba yanzu ka dauki malam Bahaushe da yake zaune a kudancin Najeriya a kowane lokaci da sako yake in kaje za ka ga mafi yawanci sana'ar da yake ma kasashiya ce ba wata sana'a ku zo mu gani ba ce amma idan ka dauki kabilan nan musamman inyamurai idan ka zo arewacin Najeriya su yanzu yadda suka zo suka zama sun yi reshe sun yi saiwa sun miƙe sun yi ganye sun yi wato bishiyar ta miƙe sun yi basa arzikin su irin manya-manyan gidaje manya-manyan shaguna manya-manyan sana'o'i manya-manyan kamfanonika da suka mallaka a arewacin Najeriya in ka ce musu su sai su koma can kasar tasu inda suke tunanin a raba din su ba ma za su fara ba sai wa'annan abubuwan da ya kamata dan adam ya gane su wa'annan da suke hasashe ko suke wannan shirman suke daukan wannan matakan idan aka ce za a zo a dauki mataki irin wannan su suke dauka ai za su fi kowa wulakanta za su kuma kowa asara saboda haka babban abin da yafi dacewa su yi shine su sa hankali ya dawo ya karkato da tunanin su ya dora su akan layi zaman lafiya da kasancewar Najeriya a matsayin kasa daya al'umma daya shine babban abin da zai bada ci gaba da zaman lafiya ci kuma zai ba da ci gaba da yalwa da tattalin arzikin kasar nan ya miƙe
anan zamu dasa aya sai mako mai zuwa inda zamu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilan sashen Hausa Shamsiya Hamza da Muhammad Hafiz Baballe. Cuba Hero Dodone ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.